This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya da kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Akalla jami'an tsaron leken asirin Amurka biyar ne aka sauyawa fasalin aiki bayan yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Donald Trump a watan Yuli, kamar yadda wani jami'in tsaro ya fadawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Juma'a. Jami'an sun hada da jami'i na musamman da ke kula da ofishin yankin Pittsburgh da wasu jami'ai uku da aka tura a ofishin wanda shine ke da alhakin tsare-tsaren tsaro gabanin zanga-zangar 13 ga watan Yuli a Butler ta jihar Pennsylvania. Daya daga cikin jami'an biyar da lamarin ya shafa na cikin dogarawan tsaron tsohon shugaban kasar Donald Trump. Jami'an suna kan dakatarwa ne a fakaice, wanda hakan ke nufin ba za su yi aikin bincike ko aikin bada kariya ba. An kaddamar da bincike-bincike da dama yayin da jami'ai ke nazari kan gazawar jami'an tsaro, wanda ya baiwa wani dan bindiga damar kusantar wurin taron Trump tare da yin harbi da raunata tsohon shugaban kasar a kunne. Prime Minister India Narendra Modi ya kai ziyara a Kiev jiya Juma'a domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, makonni bayan ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. A cikin jawabinsa na yammacin kowace rana, Zelensky ya yi magana kan ziyarar ta Modi, kana kuma ya ce yana da muhimmanci ga Ukraine yadda India ta ci gaba da jajircewa kan dokokin kasa da kasa da kuma goyon bayan yancinmu da amincin kasarmu. Ziyarar ta Kiev ita ce ta farko da wani shugaban India ya kai tun bayan da Ukraine din ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Haka kuma ziyarar ta Modi ta zo ne bisa gayyatar Zelensky, wanda ya nuna fushinsa da ziyarar da Modi ya kai a Moscow a farkon watan jiya. A wata sanarwar haɗin gwiwa ga manema labarai gabanin tattaunawar tasu, Modi ya ce ya zo birnin Kiev ne da sakon zaman lafiya, kuma ya kiran da a tattauna tsakanin Russia da Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. Hukumomi a kasar Jamus sun ce wani mahari da wuka ya kashe mutane uku tare da raunata akalla biyar da yammacin jiya Juma'a a wani biki a birnin Solingen da ke yammacin kasar ta Jamus. Shaidun gani da ido sun sanar da 'yan sanda jim kaɗan bayan karfe 9:30 na daren jiya Juma'a dangane da wani mahari da ya raunata mutane da yawa da wuka a tsakiyar dandalin Fraunhof. 'Yan sanda sun ce wanda ya yi aika-aikar ya ranta a cikin nakari, kuma kawo yanzu suna da bayanai kalilan ne a kansa. Bikin na cika shekaru 650 na birnin ya fara ne a jiya Juma'a, kuma an tsara a gudanar da shi har zuwa Lahadi, inda aka tsara shagulgula da dama a kan tituna da ke nuna abubuwan ban sha'awa da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma kundun bala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen China da Russia sun amince su faɗaɗa haɗin gwiwar su ta fuskar tattalin arziki ta hanyar amfani da tsarin banki na bai ɗaya, wanda masu sharhi ke cewa yana da nufin tallafawa sojojinsu da kuma kawo cikas ga tsarin zaman lafiyar duniya da Amurka ke jagoranta. Kasashen biyu sun ba da sanarwar haɗin gwiwa tare da yarjejeniyar ƙarfafawa da bunƙasa hanyoyin biyan kuɗi da bunƙasa tsarin ciniki, ciki har da buɗe wasu asusu na bai ɗaya da kafa rassan bankuna a cikin kasashen biyu don sauƙaƙa biyan kuɗaɗen kasuwanci. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha na TASS ya ba da rahoton cewa an fitar da sanarwar ne bayan Prime Minister China Li Qiang ya gana da Prime Minister Russia Mikhail Mishustin a birnin Moscow. Domin dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar Indonesia a jiya Juma'a, suna masu matsin lamba ga hukumar zaben ƙasar da ta fitar da ƙa'idojin zaben yankuna a daidai lokacin da suke nuna ɓacin ransu kan yunkurin da 'yan majalisar dokokin ƙasar da abokan shugaba Joko Widodo suke yi na neman sauya tsarin zaɓe ta yadda zai amfane su. Zanga-zangar ta biyo bayan wata ranar da aka yi zanga-zanga inda aka tsare mutane 301, aka kuma yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokoki, wadda a ranar Alhamis ta yi watsi da shirin ta mai cike da cece kuce na yin kuskurima ga dokokin cancantar 'yan takara bisa hujjar rashin amincewar mafi rinjayen 'yan majalisar. Zanga-zangar ta kasance tare da nuna fushi kan Yokowi a shafukan sada zumunta, wanda ya yi tsayin daka kan yin sauye-sauyen da aka tsara wanda zai ba ɗansa damar neman mukami a Jaba ta tsakiya, tare da hana wani babban mai sukar gwamnati yin takarar babban mukami na gwamnan Jakarta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama gari, da fatar an waye gari lafiya.
Lafiya lau, ya aka ji da aiki a wannan mako an aikatu.
A gaskiya an aikatu saboda abubuwa da dama da suke ta faruwa.
An aikatu kuma an koyi darsa, an makaranta, mun shiga makaranta ko?
A gaskiya sosai kuwa, sosai.
Kaga a wannan makon ita jam'iyyar Democrat ta bi bayan ta Republican wajen gudanar da babban taro na kasa inda ake tsaye da 'yan takara. A wannan karan kuma sai aka yi tarihi.
Gaskiya kan an yi tarihi sosai gaskiya.
Haka. To me ya burge ka a cikin wannan taro ko kuma siyasa Amurka baki daya, domin kamar yadda nace an yi na Republican kafin aka zo aka kammala da na wannan na Democrat? Me ya dauki hankalinka ko kuma ya burge ka a tsarin siyasa Amurka?
Wato ni abinda ya fi burge ni abubuwa ne guda biyu. Na farko tsarin da ake bi wurin fitar da ɗan takara. Wato abinda babban abinda ya ja hankali na ya kuma burge ni shine za ki ga cewa waɗanda suka nema da waɗanda ma suka nemi watakila tsayar da su, wato kamar irin wani al'amari ne iri ɗaya da ya zo kamar na Najeriya, musamman a jam'iyyar adawa ta PDP, inda za ki ga wasu da dama sun balle saboda kawai an ki ɗaukan su a matsayin mataimakin shi ɗan takara, mai mara ma ɗan takara ba. Amma nan sai ni ga dukkan waɗanda suke nema, to da zarar fa wanda ya bayyana to shikenan sun zo ga baki ɗayansu kuma dukkan jam'iyya
an koma jam'iyya
zaki ga cewa eh mutum ya zo kamar da dai duniya bai taba neman wani mukami a ko kuma ya tsaya neman wani abin nan ba gaba ɗaya an zo an mara wa juna baya na farko kenan na biyu wato tsarin yadda suke neman jama'a su zabe su kwata kwata ya bambanta da irin namu tsare tsaren saboda ni su zaki ga kai tsaye mutum zai dauko ne irin abubuwan da yayi a can baya ba wai magana ce ta soki burutsu nan zan yi muku kaza zai a'a na farko abinda zai fara shine zai fara abinda aka ce ma reflection na abubuwan da yayi a can baya sa'annan kuma ya juyar da su akan abokin da yake takara da shi ya caccake shi akan su kiga an yi demokradiyya cikin tsafta babu wani tashi hankali babu wani abin nan sa'annan hatta su kansu abubuwan ma da ake tattaunawa a kai sun bambanta da irin namu saboda min can irin wuraren mu zaki ji ku zabe mu za mu samu muku da ruwan sha ruwan famfo za mu shimfida muku hanyoyi tituna za mu gina muku asibiti nan an wuce wannan wurin
an wuce nan wannan aiki ne naku saboda haka
yawwa so gaskiya waɗannan abubuwan malama garzini su ne abubuwan da suka ja hankali na sosai musamman kasancewa ta dan jarida da nayi covering din abubuwan siyasa ta Najeriya da wasu kasashe ma irin su Niger Ghana da sauransu sai kuma na ga wasu abubuwa sababbi a nan duk da yake ba wannan ne karon farko da nayi covering siyasa a America ba
to ni kuma bari na san yana ka taba waɗannan batutuwa waɗanda ni ma na yi koyi da su da suka kuma burge ni to ni bari mun tabo inda na fi wayo bangaren mata na san yana
takara
bangaren mata kaga a Najeriya a kullun aka tashi lokacin zabe mata sukan yi kuka da cewan idan aka zo zabe su ne suka fi ba da kuri wanda kuma haka yake ko a nan Amurka ma mata su ne in dai kana son ka ci zabe kana bukatar kuri in mata cewa su ne galibin masu kada kuri'a to amma a gida sai ka ga idan mata suka tsaya takaran nan ma zaka zo ka ga mata na daga cikin waɗanda za su yi musu zagon ƙasa
yawa sosai
su kada su to amma ka ga yanda aka yi nan
na lura da wannan malama Grace kwarai da gaske
kaga yadda mata suka tsaya suka goyi bayan ta nan kai na san yana in ka lura kowace rana matan nan sun yi tsarin irin abin da za su sa da zai fito na daban da zai burge daga huluna ne masu wuta daga kaloli ne kai ranar jiya da aka ranar karshen mata sai suka tsaye da shawarar gaba ɗaya su sa fararen
kaya
kowa ya sa farare don su nuna yadda goyon bayan su ga wannan to wannan ya burge kware da gaske lokacin da shi Biden ya sauka ya sanar da cewan ya janye ya kuma nuna a goyi bayan ta to daga wannan daren wanda suka fara tsayawa neman gudunmuwa gare ta wata mata ce wadda ta yi waka a jiya dinnan wanda Pink a wannan daren aka ce an yi a Zoom an yi tarihi an yi breaking record wato an yi taron yawan mutanen da ba a taba yi ba a taron Zoom a wannan daren a dare ɗayan nan da ta kira mutanen da suka samu shiga wannan Zoom ba a taba yin shi ba a tarihin wannan manhaja kuma a wannan dare ɗaya suka tara dala miliyan 2 mata suka tara dala miliyan 2 to ka san a cikin tun daga lokacin da shi Biden ya janye ya ambaci sunanta zuwa ranar da aka yi wannan babban taro a wata ɗaya kenan tsakani ita magoya bayanta sun tsumu musamman mata aka ta tara dala 300,000 a cikin wata ɗaya na sanyina
to kin gani
me taro me sisi ba irin ba wai ana batun me bada miliyan 10 miliyan 20 ba haka bane dan ka san a nan ƙasar ma akwai an kayyade yawan kuɗin da zaka iya badawa gudunmuwa dan kare zo ya zama irin kamar yanda ake a gida ni na dauki nauyin ka saboda haka ni zan
juya ka yadda naga dama da
zaka yi to an kayyade komi kuɗin ka akwai iyakan abinda zaka iya ba dan takara a matsayin gudunmuwa to masu taro masu sisi masu dala 10 masu dala 20 haka dai aka tara dala miliyan 300 a cikin wata daya.
Gaskiya ne.
Na san yana zamu wuni nan muna bayyana.
A gaskiya malama gari saboda akwai magana da kika yi ta mata da mata, kin san kin taba hira da wata, ni ma kaina na taba yi da wata, take nuna cewa mata na korafi cewa ba a basu abin nan a Najeriya, amma in ma suka fito ƴan uwansu matan ne za su fara yi musu zagon ƙasa.
Haka
wato idan kika duba
abin da nake faɗa kenan.
Yawa idan kika duba yanzu ba ita ce mace ta farko da aka tsayar a takarar shugaban kasa ba, an tsayar da matar tsohon shugaban kasa kuma tsohon sakatariyar harkokin waje Amurka Hillary Clinton, wadda da aka yi bata samu ba, da zata kafa tarihi. To yanzu idan irin can ne yanzu me kike tsammani yanzu ta gaga wata nan tana da alamu ko yiwuwa kafa tarihi yanzu zata zo ta goyi bayanta, amma ji jawabinta ta nuna irin yadda take goyi bayanta, ta
nuna kamar jawabinta ma
shine ma yafi saboda yawa ta nuna yadda ta so ta kafa wannan tarihin, amma Allah, amma yanzu tana jaddadawa tana ganin lokaci yayi da wata ƴar uwarta wadda ba ita ba za ta kafa wannan tarihin. Malama Grace inda Najeriya ne, ni na rasa ai ke san ka'idar tamu ta Najeriya, tunda na rasa kowa ma ai bi ma kamata wani a ce ya kafa wannan tarihin. Musu gaskiya waɗannan darussa ne da ya kamata sosai a yi koyi da su a irin demokradiyya ta kasashen mu masu tasowa musamman a nahiyar Afrika.
Rashe-rashe a wannan makon, muna da nauyin zuciya kwarai da gaske domin abubuwa da suka faru a ƙasar mu Najeriya. To za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya ga masarautar.
To lalle haka ne Malama Grace, a babbar masarauta mai ɗimbin tarihi ta Gobir a jihar Sokoto, bisa ga babban rashin da muka yi ga baki ɗaya, wanda rashi ne wanda bai ma tsaya ga ita masarautar ta Gobir ko kuma wato jihar Sokoto kaɗai ba, a rashi ne da aka yi a Najeriya baki ɗaya saboda girman wannan masarauta. Rashin da muka yi na sarkin Gobir Alhaji Sani Bawa, wanda Allah ya yi ajalinsa ta hannu wato ƴan bindigar da suka yi awon gaba da shi kusan makonni kusan hudu da suka gabata. Abubuwa da dama sun faru, amma dai muna fatan Ubangiji Allah ya gafarta mishi, kuma Allah ya karbi shahadar shi, Allah ya sa ya yi shahada ta wannan ɗaukar ran nasa da aka yi, bai ji ba bai gani ba, bai da alhakin kowa. Kuma muna fatan wannan ya zama sanadin tsira gare shi, iyalansa da kuma dukkan jama'ar Gobir har ma jihar Sokoto da ma Najeriya baki daya. Allah shi ba mu ikon hakurin jure wannan rashin, wannan jarabawa ce babba. To muna roƙon Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa, kuma Allah ya shi ba mu wato lafiya da kuma zaman lafiya, saboda wannan abu gaskiya wato ya kamata a ce ya ƙara zaburar da mahukunta su yi abubuwan da ya kamata domin kawar da wannan abu.
Amin summa amin, Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin summa amin. To sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalai da ƴan uwa na wani tsohon direban Vision FM Sokoto wanda ake kira Shamsu Manya, shi kuma matashi ne wanda Allah ya warasuwa cikin makon nan da ya kawo ƙarshe yau. Shamsu Manya, muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya lallaɓe kabarinsa da rahama, kuma Allah ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashin. Malama Grace, kame in sauka, bari kuma mu miƙa saƙon jaje zuwa ga al'ummar garin Sanyin na baki ɗaya da ke ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal ta jihar Sokoto, bisa ga mummunar ambaliyar ruwa wadda ta gudana a wannan makon. wadda ta laƙune gidaje ɗaruruwa za a ce da kuma gonaki musamman a abinci wanda ana dab da girbewa. An tabka babbar asara da fatan Allah ya maida dukkan waɗanda abin ya shafa da alkhairi kuma Allah ya kiyaye wannan al'amari gaba. Muna miƙa jajantawar mu ga dukkan jama'a da kuma al'ummomi na garin Sanyin na Allah ya sa wannan wato jarabawa Allah ya bada ikon cin wannan jarabawa.
Amin. Muna kuma fatan masu hali baiwa za su dubi wannan hali da waɗannan mutane suka shiga su kawo musu
gaskiya. Haka ne, gaskiya, tun kama daga hukumomi har zuwa ga masu hannu da shuni da Allah ya taimaka waɗannan bayan Allah, saboda wani malama Grace an fito wannan lokaci da aka yi abin nan ana dab da girbi.
Dama ana ma fama da tsadar rayuwa,
ana fama da abin nan ana dab da girbi, sai kuma gashi wallahi abin ba daɗin ji. Allah dai ya yi sauki kuma Allah ya sa mutane su taimaka waɗannan bayan Allah.
Amin suma amin. To bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya daga wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, gaisuwa game da rasuwar Yahaya Bala tsohon direban rediyo Niya FM birnin Kwanni wanda ya rasu ranar Laraba a Maradi, aka kuma yi jana'izarsa a ranar Alhamis a birnin Kwanni. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Alizaki Dan Musa mai shago a birnin Kwanni wanda shi kuma ya rashin babban matarsa Hajiya Karama mai suna Khadija Umma Kaltumi, ita kuma Allah ya mata rasuwa kwanakin da suka gabata. To Allah ya ji kansu duka ya kuma sa kwanciya hutawa.
Sai kuma
yawa, sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Emily Lami Jeff Song wadda ta rasu ranar Laraba, za a kuma yi jana'izar ta yau dinnan da karfe 10 na safe bayan an dauki gawata a asibitin koyarwa na Bingham da aka fi sani da Jan Kwano. Za a dauki gawata ne da karfe 7:45 na safe. Kana za a yi addu'o'in jana'izar ta Equa Gospel One Tudun Wada Jos da karfe 8 na safe kafin kai a tafi jana'izar ta a Forum District da ke Kapwis a jihar Plateau. To Allah ya jikanta, Allah kuma ya ba dangi duka jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu karshen.
To amin summa amin.
To na san yana mun yi gashi-gashi da yawa, amma kafin mu rufe wannan babin bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga mai martaba sarkin Yarbawa Ashanti Alhaji Muhammad Aliyu Alawo na hudu da limamin Yarbawa na Ashanti Khalifa Mustapha Tanko, sai wazirin Yarbawa Alhaji Yahaya, wazirin Sabo Halil da sarkin fadan Yarbawan Alhaji Asuman Sabo Halilu, sai chairman Alhaji Usaini da mataimakin shugaba Alhaji Sule da kuma sakatare, sai kuma mai unguwa Yati-Yati wato magayakin Yarbawan Ashanti da turakin Yarbawan da dukkan fadawa na sarkin Yarbawan Ashanti. Daga ƙarshe kuma muna miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin fada Ala Sandera da fatar an tashi lafiya.
Musulmai ku saulari wannan zantuntuka mai ban tausayi, randa zan bar duniya bayan na rasu, mata ta su da hawaye don ta masu, ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadi ubanmu ya rasu, babanmu ya rasu, nan da nan sai a sheda ma liman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi, tun da ma ai na adana likafani na, mata ta ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura, bayan ta gama komai sai ka ji kumar masu za a yi sallan gawa. amfani sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa na in ce sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana mai
to na san yadda kin alƙawari cikawa ka san mun sami buhunan to mun samu buhunan gaishe daga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe wanda a kowane lokaci yakan aiko mana da labarai to ga labarin da ya aiko mana wannan karan na san yadda
Na'am to eh gaskiya bari masu rarrab mu kasance da na Jangibi
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauran jama'a masu rarrab mu a wannan fili namu na bari ya huce filin mu mai farin jini mai maganin hawan jini mai magana Shehu Abdullahi Jangibe Turakin Jangibe labarin mu na yau labarin wani sarki ne da ya je asibiti likita ya auna shi ya duba shi sai ce masa to daga yau ka daina cin gishiri an je a rika maka abincinka daban a daina sama gishiri bayan sarki ya koma gida ya kira mai ɗakin sa ya ce to ga abin da likita ya ce don haka rika maka abinci na daban tunda ku kuna son gishiri ni a daina a rika maka miya ta da abinci na ba gishiri likita ya ce in daina cin gishiri yamma na yi da dare aka kawo masa sarki abinci ya ɗebi loma ɗaya ya sa a baki sai ya ji ba daɗi sai ya kira matarsa ya ce ya miya ba daɗi abinci duk ba daɗi ta ce ranka da ya aika ce likita ya ce ka daina cin gishiri don haka ba sa gishiri ba ya ce eh haka ne ya sake ɗibar abinci ya ci sai ya ji ba daɗi sai ya ce matarsa ke saman gishiri ta ce ranka da likita ya ce ka daina cin gishiri suka kama gardama yana saman gishiri ita kuma ta dage cewa likita ya ce ka daina cin gishiri a sarki sai ya ce shin in tambaye ki mana shin likita yake auren ki ko ni ta ce kai kake aure na ya ce to saman gishiri ta ce likita ya ce fa ka daina cin gishiri sai ce to a bari in saki tambayar ki shin idan na daina cin gishiri zan dawo mu duniya ko ko zan mutu ta ce ranka dai za ka mutu in lokaci yayi ya ce to ko an ci gishiri za a mutu ko ba ci gishiri ba ma za a mutu to da a ce wahala ta kashe sarki gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shine ƙarshen wannan labari na sarki da matarsa akan cin gishiri shi ya sarki ya ce ko da an ci gishiri ko ba ci gishiri ba za a mutu don haka da a ce wahala ta kashe sarki to gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shine ƙarshen wannan labari namu yau sai kuma labarin da zai zo na gaba in hali yayi
ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na
ba da kashi
makaranta ba aure
yake tana kaji kaji malafa gret kaji 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 mai labarai eh tana kiya ba ta ya ba ta shi gudun mu muna godiya kwarai da gaske amma ke san cikin buhun labarai ne daga cikin buhun
yazo zaunawa yake ya kwanta da ka
gaske
turaki muna godiya kware da gaske sai kuma ko me zuwa na gaba da bajulu da daga bana da sabini da haka ce na guda burki da yanzu abin da din
murtala faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.